sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 12 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Fadan da ake gwamza a Ukraine ya wuce fagen daga a jiya Laraba. Inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Russia da ke samar da iskar gas ga gidaje da masana'antun Turai. Mambobin kawancen kasashen duniya da ke da alhakin kawar da kungiyar ta'addanci ta ISIS na gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi. Haka kuma za a ji cewa a jiya Laraba ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gaza wajen tantance ƴancin mata na zubar da ciki a faɗin ƙasar.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa wasu ƴan bindiga sun kashe sojojin Najeriya ƙalla 6 yayin da suka kuma yi awon gaba da shugaban sojoji mai kula da rundunar da ke aiki a ƙaramar hukumar Takum. Sai shi ce kuce da ƴan Najeriya ke yi kan maganar da wani sanannen lauya a Najeriya Robert Clark yayi cewa ya kamata a ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari wa'adi domin ya shawo kan matsalar tsaro kafin a gudanar da babban zaɓe na ƙasar. Muna kuma da rahoto kan ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osibanjo ya kai jihohin Gombe da Bauchi. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Fadan da ake gwamza a Ukraine ya wuce fagen daga daga jiya Laraba, inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Russia da ke samar da gas ga gidaje da masana'antun Turai. Yayin da wani jami'in Moscow da ke kudancin Ukraine ya ce ya kamata Kremlin ta mamaye Kherson bayan da sojojin Russia suka karɓe iko. Kamfanin da ke kula da bututun iskar gas na ƙasar Ukraine ya ce ya dakatar da jigilar da Rasha ke yi ta wata cibiya a gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon 'yan awaren da ke samun goyon bayan Moscow saboda tsoma bakin da sojojin makiya suka yi ciki har da fitar da iskar gas da aka yi. Kusan kashi 1/3 na iskar gas ɗin da Rasha ke kan hanyar zuwa yammacin Turai yana ratsawa ta Ukraine ne, koda yake wani manazarci ya ce za a iya iyakance tasirin nan take tunda yawancinsa ana iya tura shi ta wani bututun. Katafaren kamfanin Gazprom na Russia ya ce iskar gas da ke kwarara zuwa Turai ta Ukraine ta ragu da kashi 25 cikin 100 daga ranar da ta gabata. Ƙungiyar Tarayyar Turai a wani bangare ne yunkurinta na ladabtar da Russia saboda mamayewar da ta yi na tsawon makonni 11 a Ukraine na ƙoƙarin kawo ƙarshen dogaro da makamashin Russia da dumama gidaje da samar da man fetur ga masana'antu. Fiye da sojoji 560 ne daga cikin dakarun tsaron ƙasa na Ukraine, wanda ya haɗa dakarun Azov da ke ƙarƙashin ikon Mariupol, aka kashe tun lokacin da aka fara yaƙin da Rasha, in ji shugabanta a jiya Laraba. Baya ga mutane 561 da suka mutu, an kuma jikkata wasu ƙarin sojoji 1,697 tun lokacin da aka fara kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, in ji babban jami'in tsaron ƙasar Oleksiy Nachori a wani taron tattaunawa ta yanar gizo. Sanarwar ta jiya Laraba ta zo ne da wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba, yayin da jami'an Ukraine da na Rasha suka yi ta tofa albarkacin bakinsu kan asarar da suka yi a yakin. Ba kasafai jami'an Ukraine suke fitar da alƙaluma game da sojojin da aka kashe a faɗa ba, inda ma'aikatar tsaro ta Kiev ko ta kwararta a Moscow ba sa bayar da wani bayani kan asarar sojojin da suka yi ba. A tsakiyar watan Afrilu, shugaba Vladimir Zelensky ya ce an kashe sojojin Ukraine tsakanin 2,500 zuwa 3,000, yayin da wasu kusan 10,000 suka samu raunuka. Yana mai cewa yana da wuya a ce nawa ne za su tsira. Kusan shekaru 3 bayan da sojojin da Amurka ke mara baya a Syria suka kwace yanki na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan ta'addar ISIS da ke da awa kafa daular Islama, mambobin kawancen kasashen duniya da ke da alhakin kawar da kungiyar ta'addancin sun yi gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi. Duk da hasarar da kungiyar ISIS ta yi wa wasu manyan shugabanni, da kuma bayanan sirri da ke nuna da ruguwa adadin mayakan a yankunan Iraki da Siriya. Mambobin kawancen sun ce aƙidar ƙungiyar wacce aka fi sani da ISIS ko kuma da sunan larabci na Daesh yana ci gaba da kasancewa.
Kaɗan Sarfilu zai sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya ƙalla 6 kuma sun yi awon gaba da shugaban sojoji mai kula da rundunar da ke aiki a ƙaramar hukumar Takum. Wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba daga Jalingo na ɗauke da rahoton.
Al'amarin ya faru ne a wani ƙauye mai suna Tati Takum da ke ƙaramar hukumar Takum a jihar Taraban, inda 'yan bindiga suka yi wa jami'an soji masu kula da yankin Takum a jihar Taraban ƙofar rago. Daga bisani kuwa suka yi batakashi tsakaninsu, har ma al'amarin ya janyo rasa ran sojoji guda 6. Daga bisani kuwa ana sa ran cewar 'yan bindigan sun yi awon gaba da shugaban sojoji mai kula da yankin Takum a jihar Taraban, wato OC a Turance. Wani wanda ya tsallake rijiya ta ba ayin wannan turmutsin ya koyi mana ƙarin bayani tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Sanan dai ba a san ko suwa ne bane. Wannan mutanen suka sanya ma rigan Fulani ne. Shi ma hakan ya sake jawo sanadin da Fulani sun kiwa ke gaba da a yankin Takum.
Kamar mutane nawa ne aka rasa ransa wannan?
A wannan rana dai an rasa mutane kuma a can jeji da aka yi fada. Gaskiya an rasa mutane da dama wanda kiraki ne ba zai iya tabbatarwa ba amma dai za su zo mutum goma.
To ko mahukuntar karamar hukumar Takum suna da masaniya akan akwai wannan lamarin? Honorable Shaban White Kare shine dai shugaban karamar hukumar Takum a jihar Taraban.
An kira ne sai na kira shi CO na 93 battalion bai doke waya ba, sai na kira DPO aka kuma DPO ya doka ya ce to ana shiri za a je wurin shirin kenan. Sai sun nuna mana ai mutane na sun shigo ga yanda suka kona gidaje kuma ga mobile police da suna da checkpoint a wurin an kashe mutum daya. To sojoji sun bi su sun shiga da labari ya zo cewa fa kai ba gan siyo ba shi shugaban su na Takum ta yi kira sojoji sun fito daga wukare sun zo sun hadu a wurin sun sake sun shiga an ja fita da mashina guda 4 da gawaki guda 6 amma shi shugaban su ba gan shi ba tukuna.
To ko a bangaren gwamnatin jihar Taraban gaba ɗaya wani mataki suka dauka koko suke da niyan dauka akan wannan batu duba da cewa matsalar rashin tsaron ya dabe yana daban al'umman jihar Taraban? Alhaji Alhassan Hamman Gasol wanda ke zama shugaban riko na ma'aikatan yada labarai na jihar Taraban shi kuwa cewa yayi
mai gina gwamnatin jihar Taraba yayi zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato shugabannin jami'an tsaro na gashewa an zaklo na mutane duk inda suke a bisu duk inda suke a zaklo su a nemo su a yi maganin su don mutane su zamu zaman lafiya.
Al'amarin matsalar rashin tsaro a jihar Taraban ya dade yana kartan kasa da nuna wa juna yatsa tsakanin yan ta'adda da kuma gwamnatin jihar Taraban. Amma dai al'amarin yaki cinyewa. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Lado Salisu Muhammad Garba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran.
A jiya Laraba, yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gaza wajen tantance 'yancin mata na zubar da ciki a fadin kasar. Gabanin hukuncin da kotun kolin kasar za ta yanke wanda zai iya kawo ƙarshen ko kuma ƙayyade kundin tsarin mulki na 'yancin zubar da ciki a kasar. A majalisar dattije da ke da rarrabuwar kauna a siyasance, mai 'yan Democrat 50 'yan Republican 50, kusan dukkan 'yan jam'iyyar Democrat sun goyi bayan dokar da ta tabbatar da 'yancin zubar da ciki na ƙasa, yayin da dukkan 'yan Republican suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da matakin. An kayar da ƙudurin da dokar ne da ƙuri'u 51-49. 'Yan jam'iyyar Democrat sun rasa ko da mafi sauƙaƙƙen rinjaye don tsara zubar da ciki. Balle ma yawan ƙuri'u 60 da ake bukata don ƙetare tarkon ƙin amincewa na 'yan Republican. Ƙuri'a kan irin wannan doka a watan Fabrairu ta gaza da ƙuri'u 46-48. Sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Chuck Schumer ya ci gaba da kada ƙuri'a a ranar Laraba bayan da aka fitar da wani daftarin hukuncin da kotun koli ta yanki a makon da ya gabata, wanda ke nuna cewa ranjayen ƴan mazan jiya mai wakilai biyar a kotun mai wakilai tara ya bayyana a shirye yake ya yi watsi da tsarin da Amurka ta ɗauka na tsawon shekaru kusan biyar na cewa mata na da haƙƙin zubar da ciki da tsarin mulki ya ba su. Daga ƙarshe, Amurka ta bi sahun fadar Vatican wajen nuna damuwa bayan da 'yan sandan Hong Kong suka kama wani fitaccen limamin Katolika da wasu masu fafutukar tabbatar da demokaradiyya kan zargin tsaron ƙasa. An kama Cardinal Joseph Zen, mai shekaru 90, kuma tsohon limami a Hong Kong, a ranar Laraba bisa zarginsa da haɗa baki da sojojin ƙasashen waje. Yana mai matuƙar sukar gwamnatin Beijing, daga baya an bayar da belin Zen. Kurt Campbell ya ce, muna ƙara damuwa da matakai a Hong Kong don matsin lamba da kawar da ƙungiyoyin fararen hula, kuma gaba ɗaya sun damu da rikicin Hong Kong akan waɗanda ke magana a kafafen yaɗa labarai a fannin addini da kuma ilimi. Inji Kurt Campbell, wanda ke aiki a matsayin coordinating majalisar tsaron ƙasa a tafarar White House na Indo-Pacific.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, in Najeriya sun fara cece-kuce akan bayanan da wani sanannen lawyer Robert Clark a Najeriya ya yi na cewar ya kamata a ƙara wa shugaba Muhammadu Buhari wa'adi domin ya shawo kan matsalar tsaro har a gudanar da zaben na gaba a ƙasar. Daga Abuja ka rahota wakilinmu Umar Faruk Musa.
To gaskiya wannan abin da shugaba Buhari ya dauka mataki ne na dattijantaka, kuma abu ne da ya dace domin ya ce shi daidai kwana ɗaya ba zai ƙara ba, duk da cewa akwai bukatar cewa a ƙara masa koda wata shida ne, kamar yadda shi wannan lauya din ya bada dama ko ya bada shawara. Ina ga abin da shugaba Buhari ya yi kan cewa ba zai ƙara koda yini guda ba ne akan alƙawarin da tsarin mulki ya bashi dama, ina ga abu ne wanda ya dace kuma abu ne wanda yake daidai. Kaga lokacin shugaba Goodluck Jonathan akwai ƙananan hukumomi a yankin Borno da Yobe da wasu sassa na arewa maso gabas wanda suke hannun 'yan ta'addan nan, kuma cikin ikon Allah aka kwato wannan yankuna aka tabbatar da an zaɓe kamar yadda aka tsara 2015. To amma yanzu duk al'amarin tsaro da muke fama da shi, babu wani yanki na Najeriya wadda yake tana hannun 'yan ta'addan nan, don haka yanzu alal hakikatan abin ya fi kasancewa da lafiya fiye da wancan lokacin a 2015. Tashin hankalin bai kai a ce ba har an ɗaga wa'adin mulki har zuwa wata shida domin a tabbatar da tsaro, da halin da ake ciki ya kai lahaulahula kwata, mutanen sun kama ƙananan hukumomi ko sun kama wata jiha ɗungurungun, to akwai damar cewa a ƙara wata shida domin a tabbatar da an kore su kuma a tabbatar da an yi zaɓe.
Malam Musa da ke nan mai sharikan al'amura a tattauna da ne da shi a Abuja, na tuntuɓi wani ƙwararren lawyer wato Muhammad Shu'aib domin in ji martanin da zai mai da a shari'ance ko kuma a ƙarshen doka ko kundin tsarin mulkin Najeriya dangane da wannan kira da Robert Clark ya yi, inda yake cewa
wai a ce wai akwai tanadi da yake a ƙara mashi wa'adin mulkinsa babu, amma dai idan akwai dokar ta ɓaci aka kafa ta bisa ga yanda doka ta tanadar, to za a iya cewa ba za a yi zaɓe a gurin ba ko kuma ba za a yi zaɓe a Najeriya ba in har hakan ta kama.
Amma dai ko me ake ciki, tunda shugaba Buhari ya kyamaci wannan tunanin, watakila zai kawo maslaha da kuma kwanciyar hankali a cikin ƙasa, musamman inda suke ganin cewa bai kamata a ƙara wa'adi ba ko?
Ni ma dai haka nake gani. To tunda dai ya fito ya ce ba zai yi ba, kaga wannan zai kwantar da mutane hankali, domin so da yawa za a ga wasu suna irin wannan magana don watakila ko akwai wani ra'ayi da suke da shi suke so su cimma. Amma shi tunda wanda ake cewa a ƙara mashi wannan lokaci ya fito ya yi magana cewa a baya bukatar wannan kari, to ina ganin cewa watakila zai kwantar da mutane da yawa hankali.
Amma wannan kwanciyar hankalin zai ƙara tabbata a fahimtar ka cewa a wa'adin da shugaba Buhari ya rage masa wanda kafin a yi zaɓe za a samu zaman lafiyar da wannan tashe-tashen hankula da ta'addanci ba zai hana zaɓen ba.
Wannan masani yana ga Ubangiji. So don ba mu san me zai faru ba yau zuwa an jima zuwa gobe. to ballantana a ce na da shekara daya. So wannan sani ne wanda Allah ya ba mu kansa, amma muna fatan cewa za a shawo kan duk wannan lamura a wannan abubuwa da ke addaban Najeriya.
Lawyer Muhammad Shu'abu kenan a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, yanzu bari mu rufe taskar rahotanninmu a jihar Bauchi, inda mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo ya kai ziyarar aiki. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Duk da kasancewar ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo, manufar shi ne ganawa da 'yan siyasa, yakan kai ziyarar girmamawa ga iyayen ƙasa da kuma ziyartar manyan malaman addini. A fadar mai martaba sarkin Bauchi Dr. Alwanu Suleiman Adamu, Farfesa Yemi Osibanjo ya bayyana murna da farin ciki dangane da ci gaban da ya gani a jihar Bauchin. Ya shaidawa sarkin cewa gaisuwa ta musamman daga shugaba Buhari, inda ya ce sama da shekaru 7 kenan yake mataimakin shugaban Buhari, inda ya ba da tabbacin cewa ya samu gogewa kwarai kan batun harkar tafiyar da harkar gwamnati.
I'm happy to inform you that a lot of progress has been made, and I think that this is worth celebrating. Your Royal Highness, this may also explain why I am running, as your Royal Highness knows, for president of this country.
A nasa jawabin sarkin Bauchi mai martaba Alwanu Suleiman Adamu, ya bayyana farin cikinsa da na al'ummar masarautar kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya ya kawo, inda ya ce wannan ya nuna irin muhimmanci da kuma darajar masarautu da mataimakin shugaban ke nunawa wa masarautun. Sarkin Bauchi ya shaida masa cewa masu sarauta ba 'yan siyasa ba ne, saboda haka ya san cewa mulki Allah shi ke bayarwa, a matsayinsu na iyayen ƙasa nasu ba da shawara ne kawai.
By virtue of our position, Your Excellency, we are not politicians. We can't participate in politics. Still, we advise wisely and pray for whatever will be the success.
Kafin ya bar jihar Bauchi, Farfesa Yemi Osibanjo ya kai ziyara gidan Sheikh Tahir Usman Bauchi da kuma ziyartar kabarin marigayi Abubakar Tafawa Balewa, wanda daga bisani ya karkare ziyarar tasa da ganawa da wakilai 'yan jam'iyyarsa ta APC. Tun da farko kuwa, Farfesa Yemi Osibanjo sai da ya ziyarci jihar Gombe, inda ya gana da gwamna Muhammad Inuwa Yahaya a gidan gwamnati da kuma ziyartar sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar a fadarsa. Abdulwahab Muhammad, murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab. Masu sauraro, kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka goyiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Yanzu haka a cikin waɗannan 'yan majalisun akwai wanda matarsa ma kayan ɗakinta ta siyar, ta ba shi ya campaign, ta hana cikinta, ta hana 'ya'yan nata, saboda tana tunanin idan ya je gaba zai mata wani abu zai wa 'ya'yanta.
Ni na san cewa da yawan su ba dan za su iya bane suke a wurin, kuma a yanzu ma ba sa nuna iyawa, aikin yawo suke. Idan aka nuno majalisa, mutum nawa kike ganin akan kujera?
Kafin nan ta yi tsami, a yi abin da ya kamata a yi, a gagauta, a biya ma mata bukata.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata, da suka hada da tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma 'yar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi, domin nazarin batun dokar da mata a Najeriya ke nema da za ta ba su damar rike kashi 35 cikin 100 na mukamman siyasa. A yau bakin sun bayyana yadda suke ganin za a iya samun maslaha. Ga abin da barista Hassana Ayuba mai riga ke cewa.
Ai, sukan zauna ne tukuna su tattauna a dandalin
zauren
majalisa. In aka zauna aka amince, in aka sa shi, ai ba sau daya ke zama baya. Akan zauna sau daya, a zauna na biyu, a zauna na uku. ko ba shine ba
kafin nan sai dandalin sauraren ba
sai abun da yawa sai abu da dandalin da za saurari response din mutane to sanadiyan haka ne yake kawowa har a sashi a dokokin kasa in aka sashi a dokokin kasa kan shugaban kasa ya amince ai shikenan
a cikin ukun nan ne kuke son a ware daya
a ware daya
mamace
mamace a ware daya aka zo ba da minister sai ka gani ka banna bana ka ba wanda muke ciki yanzu ai wanda suka fi yawa maza ne ba mata ba ina laifi
Aisha ta faɗa
ina laifi a ba mata ko 20 ko a ba mata 25 a cikin 46 ina laifi ko ina laifi a ba su 15 ai ba laifi bane tamkar an nuna ma mata saniyan ware ne kawai ba wani abu ba ana gani ba mu isa ba ana gan ba za mu iya ba a gwada mu mana a gani ba sai an gwada akan san na kwarai ba ba ku gwada ba kun ce an aka ba mata ba za su iya ba ai mata an aka sa su suna satan kuɗi satan da mata suke yi yayi rabin satan da maza suke yi a Najeriya bai yi kashi 5 ba kai kashi 3 ma bai ma kai ba satan da maza suke yi a Najeriya ba faɗe shi ba sai a ce ai an gwada mata dizani a Patricia Ete ai in ba ma mata ba za su iya yi ba injiwa wai ba za mu iya ba a gwada a ba su dama a tako chairman local government ba a sa ba mata saboda me ai muna da matan da sun rika muna da matan da sun san siyasa muna da matan da sun karantu muna da matan da sun san ya kamata a Najeriya dai akwai su a arewa akwai su a kudu akwai su wannan da bamu da shi a Najeriya ga matan mu suna representing din mu ko ta ina duk duniya
to balaraba bari mu ji wayanne matakai za ku dauka ne daga yanzu ganin cewa nan da a ce shekara daya za a yi zabe
matakin da zamu dauka shine kawai zamu dinga tunda muna da kungiyoyi na mata masu fada aji na farko zamu ringa addu'a sai mun kai ga ci na biyu kuma zamu dinga creating awareness within ourselves fadakarwa ta ko ina ba tare da fada ba kuma zanga-zangan lumana zamu yi shi har sai mun ci mu burin mu
ba za ku yi hakuri ba wannan zanga-zanga a kofar majalisar
dokoki ta zamu yi mu hakuri kuma kar baki manta fajiya yanzu aka a cikin wayennan ɗan majalisun akwai wanda matarsa ma kayan ɗakin ta siyar ta bashi ya campaign ni saboda tausayi irin na yamace wallahi ta hana cikinta ta hana ƴaƴan nata saboda tana tunanin idan ya je gaba zai mata wani abu zai wa ƴaƴanta to kenan ko idan haka ne ba ma maganar wai ko yaje ya aure ko kar ya ƙara aure ba wannan mun saba ji mun saba gani saboda haka mu ba wani fada da zamu yi da su amma zamu yi zanga-zangan lumana kuma zamu yi musu mu mata bayani sannan magana na ƙarshe shine kada fa su manta zabe ya kusa idan suka kifa to mu kuma zamu fito gwada-gwa mu gaya wa duniya baki ɗaya matan Najeriya ba za su fito
zabe kuna ma da katinan zaben ne yanzu tukuna
muna da shi muna da shi na da muna da shi suna nan mun adana shi kuma a yanzu aka wannan qur'un suna nan a aje kuma har matasa ma zamu ga ya musu ci wato kar ba ku manta fa makami ake ba ku ana ba ku kwaya da wuyuyi ku je ku sha a tsitsi ne muku ana sarin ku sannan su kuma idan suka ji lokaci ya su dibi ma ƴaƴansu da matan su su kai su Dubai hatta su matan nasu ya kamata su yi tunani cewa idan ƴaƴansu ne ake ba su kwayoyi suke zuwa suke sara suka din suke zaben iyayensu ko mazansu za su yadda
to haja Aisha Ismail barin baki dama ki fadi bayaninki na karshe
to kamar yanda ta fada na yara akwai wani abu da aka kawo wani gwamna irin yana ya tara ƴan kwaya za a je zabe wata ran sai daya yace ranka ya dade da zaka bani ni ma da ina son wance yarsa sai ce ai kai ka auri yata ai yaya na ba irin ku bane ba irin ka bane daga sannan yaron nan ya fara ganewa menene matsayinsa tsakaninsa da ƴan siyasa kin gane ko to a yanzu kin yi tambaya na cewa me zamu yi kin san a randa da randa suka zauna a yau na san an kafa kungiyoyi sun kai 100 na good governance a dawo da yanci wane ne na Asama'u movement wane suna nan ana ta yi kin gane dai kenan ko ni akwai NGO din da muka yi a yau na tabbatar miki a kowace local government ina da chapter ba wai a jaha ba
zonja
a arewa ne
to
a arewa su ma ƴan kudu suna yi so matsayin mu ma mun tashi daga wai wani jaha ko wani federal a local government muna da matsayi tsakanin mu da matasa kuma ƙara yi ake yi kullun na tabbatar miki na wannan wai ba za mu zabe ba ko mu cire su ko mu ce ba za mu zabe ba duk za mu iya a nan kafin wannan zaben za mu iya kuma abinda nake gargadi shine su hanzarta
su dawo da su su saka saboda kada su shiga tashin hankali in aka zo zaben nan saboda ba zami ba kuma mu mun san
hanya wannan ba barazana kike musu ba hajiya
lokacin da a tambaye ni ai bana fitowa in yi barazana lokacin da suka ki suka ce ba za su yi dokan yara na kasa ba me na gaya musu cewa ba za su dawo ba ko sun dawo kina jin magana na bayan na ba aiki da yawa babu ko to yanzu ina gaya musu ne su rubuta shi a rubuce ba za su dawo ba so yafi musu alheri su zauna su yarjejiya da mu kuma wannan 35 ya kamata tun lokacin da aka je Beijing ya kamata su bayar wai ba ne yanzu bane kuma idan mun so yau matan Najeriya muka tashi muka dauki su barista anan muka dauki kaman guda 50 din su muka kai su Hague muka ce to ga abinda Najeriya ta sa hannu amma ga abinda take mana zamu iya shari'a da gwamnatin Najeriya wannan zamu iya yi saboda ba mun muka ce su yi ba su suka je suka ranta mu duk hannayen su kuma ƴaƴan mu sun gane da sai a rarraba kanmu ƴaƴan mu daban mu daban ai mu ne sun ban mana rukon ƴaƴan mu ko saboda kashi 80 matan Najeriya su suke kudin makarantar ƴaƴan su suke ciyar da ƴaƴan su a yanzu ba sun ban mana ba to muna tare da ƴaƴan mu kamar yanda kika koya mu kon mu da kwarkwatan mu kuma muna jiran su wannan zamu yi tunani zamu cire su ne ko kuma ba zamu zaben ba duk wannan muna nan muna ta shirin sa kuma ba kungiya daya bace na gaya muke akalla an yi kungiya ta fi 100 a yanzu saboda ranmu ya baci rainin wayon yayi yau abin ya ishe mu kuma duk wanda yake dan assembly dinnan ya san ba dan yafi mu kwakwalwa yake wurin ba ba dan yafi mu tunani yake wurin ba ba dan yafi mu ilimi yake wurin nan ba saboda haka a dauka cewa kin gane kulillahu ma malikal mulk tutal mulk mantasha saboda haka mun yadda amma su sun kansu da yawan su ai su dace suna nan ba ballantana a ce wai ba za mu iya ba ba wai a ce wai dan ko rashin ilimi ko wani wai ba za mu iya ba
wannan abin ya baku haushi a shi
ya ba ba zai baki haushi ba
ya bani
ai a ce ba za mu iya din ba shine tashin hankalin saboda ni na san cewa da yawan su ba dan za su iya bane suke a wurin kuma a yanzu ma ba sa nuna iyawa aikin yawo suke idan aka nuno majalisa mutum nawa kike ganin akan kujera
mutum suna bacci bari sa har sana bari mu ji bayanin ki na karshe za mu rufe shi din
to bayani na karshe shine a anzarta a biya ma mata bukata domin ran mata ya riga ya baci mu muna neman a gyara ne wanda suke gurin kaban da ita tsohuwar minista ta faɗi ba wai sun fi mu bane kansu daya kan mu daya nasu kai din ba goma bane ba wai sun fi mu ilimi bane yawanci a filin majalisa a gurin sai ka gani ma ana deliberating a gurin wasu bacci suke yi sun fi mu ne ba su fi mu ba zamu fita zamu yi fadakarwa mamata ayya ƴaƴan namu ne zamu musu fadakarwa amma mu fatan mu shine kafin nan ta yi tsami ayi abin da ya kamata ayi a gagauta a biya mamata bukata don Najeriya ta zauna lafiya
to nan kuma zamu sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba mu fara haska fitila kan yadda iyaye suke gurguntar da yunkurin hukumta waɗanda ke yi wa kananan yara fyaɗe a Najeriya muna godiya ta musamman ga bakin namu tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma yagogwar maya Balaraba Abdullahi sai madugun tattaunawar wakilinmu Madina Dauda da fatar tattaunawar za ta kai ga inganta harkokin mata da kuma ci gaban iyali a Najeriya da sauran kasashenmu na nahiyar Afirka a madadin su duka da ma Jumbe Hamsa daidai da tsautsin shirin alheri ke muku fata alheri kada a manta ana iya sake sauraron tattaunawar baki ɗayanta a dandalinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau kafin mu sallama da ku bari mu isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalin Reverend Ishaku Izang don rasuwar ɗansa John Izang wanda ya rasu sanadiyar haɗarin mota ranar Asabar za a yi jana'izarsa yau da ƙarfe 9 na safe bayan addu'o'i a majami'ar Ekwa Good News da ke garin Bauchi Allah ya ba dangin dukka jimirin rashi kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma assalamu